吧唧，没养狗呀。yan yin tashin farashin man fetur na ci gaba da shafuwar al'amuran yau da kullum na 'yan Najeriya, a yayin da wasu 'yan kasar da dama suke cikin rudani dangane da al'amuran da suka shafi albarkatun mai a kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana soke biyan tallafin man fetur, al'amura suka soma tsananta ga 'yan Najeriya sakamakon karuwar farashin man fetur din lokaci zuwa lokaci, lamarin da kuma ya shafi kusan kowane bangare na rayuwar jama'a ta yau da kullum sakamakon tashin farashin kayayyaki da sufuri. Ko baya ga wannan kuma gwamnatin ta bayyana karin farashin man a lokuta da dama, da baya-bayan nan shi ne wanda aka yi a farkon wannan watan rikis ba tare da wani wa'adi ga 'yan Najeriya ba, lamarin da ya sa ake sayar da man daga naira 95 zuwa naira 1200 a kowace lita a fadin kasar. Lamarin samun daidaito da soka aikin tace mai da babbar sabuwar matatar mai ta Dangote ta soma ya faranta ran 'yan Najeriya da dama tare da karfafa fatansu na kawo ƙarshen matsalar karanci da tsadar man fetur ɗin. To amma kuma wata sanarwa da kamfanin mai na NNPCL na Najeriya ya bayar kan yadda zai rika sayan man daga matatan ta Dangote ta sa murna ta koma ciki. 'Yan kasar da dama idan ka ɗebe 'yan kalilan da ke bibiyar al'amarin sun shiga ruɗu, lissafi ya ƙure su, ma'ana ba su da masaniya kan yadda al'amura ke tafiya dangane da sha'anin albarkatun man fetur da Allah ya albarkaci kasar da su. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka, gwamnan jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya Abdullahi Sule ya yi bayanin yadda turka-turkar take a sha'anin albarkatun man fetur a Najeriya.
Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kadai shi ne babban damuwa a maganan mai ba. Muddin ana shigowa da kaya daga waje, wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci, muddin ana shigowa da shi ne daga waje, sai ka samu dala sannan ka shigo da shi, ba a sayan kaya da naira a kasar waje. Saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi, saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo, to yanzu dala ya kai naira 1,650 ake tsaya. To saboda haka wannan shi ne babban matsalar mai, ba cire subsidy kadai ba. A lokacin da dala yake 700, lokacin da shugaban kasa Tinubu ya cire subsidy, to a lokacin gwamnati ta wata biyan wani subsidy, saboda 700 din da aka cire shi ne ake iya sayan dala a shigo da shi. To lokacin fa da dala ya fara miƙewa ya kai 1,200, 1,300, to lokacin subsidy sai ya dawo. Wato wannan shi ne ƙarfin hikimar maganar da yawancin mutane ba su fahimta ba.
Wato kana so ka ce tun lokacin Buhari ke da aka cire subsidy ɗin?
A'a. Lokacin Buhari ba za a iya ce an cire subsidy ba. Shi dai abin da gwamnatin Buhari ta yi shi ne ta ce daga watan 6 ba kuɗi a budget da aka sa na subsidy. Abin da wannan gwamnatin ta yi kenan. To amma ka san wannan gwamnati ba ta zo ba ne a watan 6, ta zo ne a watan 5. Saboda haka tun watan 6 na shekarar 2023, to tun a wannan lokacin fa aka cire subsidy. To amma lokacin da aka cire subsidy dala yana naira 700 ne,
wato na official price,
official price. To saboda haka cire subsidy, gwamnati ta cire subsidy da gaske, amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai. Ni ne manajin director na African Petroleum. Saboda haka mu ne masu sayan mai, mukai gidajen mai. Din haka ita gwamnatin tarayya NNPC ita kadai ce take shigowa da mai daga waje, ba wani mai shigowa da mai daga waje, saboda dalilai biyu masu karfi. Dalilin farko shi ne in ka je neman dalar da wuya ka samu a Central Bank, saboda ba su da dala isasshe. Dalilin farko kenan. Dalili na biyu da yake sawa in ka je ka samu dalar ka shigo da shi, farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar sai dai kai asara to shi yasa gwamnati tarayya ita kada aka bata take shigowa da mai
wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba a wayannan dalilan guda
biyu wayannan dalilai biyu
su kana da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi
da kyau kuwa
gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta
da kyau kuwa
na'am
shine ba nan subsidy din da
to yanzu your excellency tunda ana tunani tunda man nan yanzu a gida ake hako shi kuma matatar dangote a gida za ta tace shi wato an cire wannan bukatun na dala kenan daga waje misali kenan
da kyau kuwa
to ina za me yasa kuma za a samu mai da tsada
eh to dalilai biyu an ce ka san yanzu bari in ga wasu wani damuwa da ake da shi a Najeriya yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu kare da kai wannan tambayar din ka fahimta an ce za a sayar wa dangoton mai ne a dala a naira naira nawa za a sayar mishi ba a fadi ba ka gane dan haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi misali idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma dangote akan kudin da ake sayar da shi a kasuwan duniya misali a ce dala 90 amma zai biya a naira ka gane to a naira wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi 1,600 ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba wannan musun da ake ciki ka gano saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya wadi ba shi mai abu ne wanda a kasuwan duniya ake maganan shi ba a gida ba sai dai idan misali yanzu tun da gaske ake yi NNPC ta fito ta ce to kai dan wata za mu sayar maka da mai ba a dawo ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala za mu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira 1,000 ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira naira nawa
saboda haka akwai buƙatar NNPC ma ta faɗa ma Najeriya
yawa
ne ga fa abin da za mu sayi a hannun shi
taji har maganar kenan ni ba wannan magana don kare dangote ba ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganar ne gaskiyar magana kenan da ke ƙasa muddin ba a fahimci wannan ba to kawai ana ta zagaye ne akan tebur daya za a sayar maka a dala okay shikenan yau me kasuwan mai a duniya dala 90 eh to kai dan gwata za mu sayar maka a dala amma za ka bada naira ne to shikenan ya biya naira to a dala nawa aka sayar mishi akan lissafin 1,600 to aka sayar mishi aka dan me zai iya sayarwa shi kuma kasa da abin da ake so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to dan gwata maimakon ka je central bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira
your excellency kasancewar ka wanda zan iya cewa zan iya bayyana ka da mai ruwa cikin masu ruwa da kake a harkar hada hadan man fetur tun da kamar yadda ka faɗa a baya duk da arzikin da Najeriya take da shi ya kamata in Najeriya ta dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira 1,000
to gaskiya saboda Allah idan ka duba wa'yansu ƙasashe masu arziki kamar Saudi Arabia kamar Kuwait kamar Libya duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tuntuni da ya sa mutane suke samun abinciken rahusa ba haka bane tun a Najeriya an yi refinery guda hudu refinery guda biyu ne a Port Harcourt da Babba da Kalani akwai refinery a Warri akwai refinery a Kaduna to inda kamar an yi waɗannan refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa muna production ɗin mutum Najeriya tana da ƙarfin da za ta iya yin mai miliyan uku ba randa miliyan uku a kowane rana tana da ƙarfin da za ta yi haka tana da man isasshe a ƙasa da za ta yi haka amma saboda rashin zaman lafiya na Niger Delta abinda Najeriya take yi shine miliyan 1,300,000 zuwa miliyan 1,400,000 kusan shekara 5-6 kenan
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Muna godiya ga gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Haruna Shehu Marabar Jos da ya tattauna mana da shi. Jama'a Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.